أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله آل الله الطيبين الطاهرين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا سادوا يوائنا مزاد ماتا zamu ci gaba da bayanin maudu'in da muka kasance muna bayani a kansa, shine sanin hukunce-hukuncen nan na musulunci. Naji mun kwana a nan karatun da muka yi wancan saduwa da muka yi bayanin ijtihadi da taqlidi da ihtiyati. Yau inda zamu tashi ne zamu yi zance akan wani kashi da muke yi ma hukunce-hukuncen nan na musulunci, amma a bangare ta fikihu. Shine hukuncin fikihi, idan muka duba shi a dunkule baki ɗaya, zamu yi mukasa shi a kashi biyu. Shine na farko abinda muke cema hukunci na taklifi, wanda yake shi ake cema haramun da halali da makruhi da mubah da mustahabbi. Sa'annan na biyu abinda muke cema hukunci na wada'i ko ahkamul wada'iyya, shine hukuncin da yake bayanin yanayi da sifa na abu na aiki. Idan muka ce hukumar taklifi, abinda muke nufi da shi shine wannan hukunce-hukunce da yake bawa abinda yake wajibi a kan shi game da wayannan hukunce-hukuncen, wannan hukunci taklifi shi ke bayyana wannan hukunci. Misali, wajibi, cewa sallah wajibi ne, zalunci haramun ne. Sashi na biyu shine me abinda muke nufi da hukumul wada'i, shine wannan hukunce-hukunce da yake bayani kaifiya da yanayi na lamurra, cewa wannan sallah ingantaccen sallah ne, wannan abin sarkakken abu ne, wannan wancan abin najasa ce, ire-iren wannan hukunci. Shine muka zo za mu kasa hukunci wanda take na taklifi, za ka sa ta zuwa kashi mai biyar, shine wajibi da haramun da mustahabbi da makruhi da mubah. Abin da yake wajibi shine abin da yake dole mutum yayi, idan ya bassa ubangiji be me be yadda a bar wannan abin. In bawa ko ya bar wannan abin, to me azaba za masa? Ko haramun na biyu shine abin da yake me ya kamata bawa ko wajibi ne bawa ya guji wannan abin. Idan ya aikata wannan abin, to za masa azaba. Sa'annan na uku shine mustahabbi, abin da yake yinsa da barinsa ɗaya ne, shine idan bawa yayi zai samu lada, in ya bassa kuma ba za masa ma ikabi ba. Sa'annan makruhi shine abin da bawa ya bassa zai samu lada, amma in ya yi sa ba za masa mai azaba ba. Sannan abin da yake mubah, wanne yake mai yinsa da rashin yinsa duka mai ɗaiɗai da ɗaiɗai yake, kamar mutum ya sha ruwa ko cin abinci, mubah ne. Na'am. Bayan haka, bayani da za mu shiga a yau shine mun riga mun yi bayani cewa mutum da yake so yayi aiki da hukunce-hukuncen nan na musulunci amma ya zama mujtahidi ko ya zama muqallidi ko ya zama muhtat shine muka mai fasarar mai taka tsantsan menene ijtihadi kuma wane ne mujtahidi babu shakka zamu gani cewa bawa da yake son yayi aiki da hukunce-hukuncen musulunci kamar da riga muka yi bayani imma ya zama mujtahidi ko muqallidi ko mai taka tsantsan ihtiyat to ijtihadi shine me wannan zai iya ya samu hukunce-hukuncen nan ta musulunci aman ɗanɗa shine imma qur'ani ko sunnan manzo ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi da alayensa ko zama muqallidi shine me wanda zai koyi da waninsa zai bi waninsa me a cikin me hukunce-hukuncen nan na addini idan muka koma a tarihi tun farko tarihin musulunci za mu ga me al'umma sun kashkashe biyu akwai wasu cikin al'umman sun yi kokari sun kai wannan daraja na ijtihadi su da kansu suna fahimtar qur'ani suna su mai su fidda hukunce-hukuncen me addini a cikin qur'ani da sunnan manzon Allah to wayannan mutane kadan ne a cikin al'umma da suka bata lokacin su suka kai wannan daraja amma mafi yawa a cikin al'umma su ne mai wannan mai suke komawa wurin waninsu domin mai su koyi yin sallansu da azuminsu da ire-iren wayannan wannan mai suka kokarta suka kai wani martaba na ilimi su ake ce musu mai mujtahidai to menene ijtihadin ijtihadi a lugha shine mai mutum yayi kokari kuwa da zai kai matuka amma idan muka zo istilahi shine me a bayanin abinda ake nufi cikin me fikihu mujtahidi shine me mutum ya kai matsayin da zai iya shi da kansa ya ɗanɗado hukunce-hukuncen nan na musulunci a cikin me manaɗansa shine qur'ani da sunnan ma'aiki salawatullahi wa salamu alayhi to me mutum ke bukata na ilimi kafin ya kai wannan matsayin a takaice kafin mutum ya kai martaban nan na ijtihadi yana bukatan ilimi masu ɗimbin yawa kaman ilimin sarf da ilimin nan na nahu da ilimin nan na balaga da sanin da ilimin nan na lugha abinda muke nufi da ilimin lugha nan shine ya san ma'anonin kalima na me na harshen nan na larabci sa'annan kuma wannan abin da muka yi ba su ne ilimi da yake mai sun danganci da mai lugha ta arabiya sannan kuma ya kamata ya san ilimin nan na mantiq ya san yanda zai yi tunani ya san yanda zai kafa hujja naji nan ba bagiran bayanin menene ilimin mantiq ba saboda wasu aka ce mantiq sai su rikita suna dubo wani ilimi ne da yake rikitar da mutane ilimin mantiq ilimi ne da yake taimaka ma mutum wurin tunani da wurin kafa hujja sa'annan da ilimin nan na usulul fiqh ilimin usulul fiqh kuma shine ilimin da mai zai nuna ma mutum hanyoyi da zai bi idan lokacin da mai zai fidda hukunce-hukuncen musulunci sa'annan da ilimin rijal ilimi ne da zai san mazaje na me wanda suka rawaito ruwaya, ya san sanadin ruwaya, haka kuma yana bukatan ilimin nan na diraya. Ilimin nan na diraya shine me ya fahimci ma'ana, ma'anoni me na ruwaya, ya san wannan ruwaya ingantaccen ruwaya ce ko ba ingantaccen ruwaya ba ce. Sa'annan kuma me ya san tafsirin Qur'ani da ilimin nan na Qur'ani. Bayan haka, bayan wannan duka da muka yi zance a kansu, wannan ilimi da ya kamata mujtahidi ya zama na me ya san su, shine me ya kuma san yanda Larabawa suke zance, suke muhawara. Domin me Qur'ani ya sauko da me da halshinsu, wannan kuma zai taimaka mai a cikin fahimtar nassin nan na Qur'ani da me hadisi na ma'aiki da alayensa. Bayan haka kuma ya kamata wannan mujtahidi ya san maganganu da zantuttuka na me na manya da me suka shude. Saboda me ya kamata ya san zantuttukansu, kada ya afka ma kuskure, ya saba da abin da suka fada. Me suka fada? Saboda su sun shude, su ne suke kusa da zamanin nan na nassi, imma zamanin manzo ko na a'imma shagabannin nan na alayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saboda kai saba musu, idan suka taru kan wani lamari, to wannan yana nuna muna cewa Allah sun samu wani ruwaya ne, mu wannan ruwaya bai kai a gunmu ba. Bayan haka kuma yayi bincike akan fatawowi da labaran yan uwayenmu ahli sunna, khususan balantana ma wayannan labarai da yake me a sun yi karo da wayansu labarai da ruwayoyi da aka rawaito a madrasan nan na makarantan nan na Ahlul Bait salamullahi alaihim. Saboda zai taimaka ma mutum a fahimci wannan hukunci. Bayan haka wannan mujtahidi zai yi kokari domin me ya iya fidda hukuncen addini a cikin me asalin sa, manba'in sa shine Qur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi. Bayan mutum yayi wannan kokarin nasa, ya kai matuka cikin kokari, sai yayi kuskure, to za masa hanzari, saboda ya kai matuka a cikin me kokarin nasa. Bayan haka za mu zo mu yi zance akan lamari guda uku. Na ji wayannan lamari guda uku da za mu yi zance a kansu shine me mutum da za mu samu wayansu sun yi kokari sun kai a wannan martaba na ijtihadi, wajibi ne ko ba wajibi bane? Eh, wajibi ne, amma wajibul kifayi. Shine me idan muka samu wayansu sun kai wannan martaba, to me ya fadi akan me sauran mutane? Amma idan wani bai kai wannan martaba, da zai iya me ya fidda hukuncen musulunci a cikin Qur'ani da sunna ba, to lokacin mu duka me mun shiga cikin laifi. Lamari na biyu, wannan suke da me siffan fatwa sune mujtahidai, to sune me ya kamata su yi fatwa. Wannan ko bai da wannan sifa, bai kai wannan daraja ba, haramun ne a kansa ya yi fatwa. Sa'annan ijtihadi kuma bai kebanta ga maza ba, bal mata ma sun me su yi kokari su kai wannan me daraja na ijtihadi. To ina ji a nan za mu takaita, insha Allah a sabon saduwa za mu yi zance akan abinda ake dogaro akan sa saboda mai fidda hukuncen addini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.